سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ياك ألا مدوكا كنساركي ليساكي هذا فسكوكي مو أولنا مسلاتين نام مسجد الدعوة والإرشاد anan anguwa ta cité député anan birnin Niamey inda muke gabatar da karatun littafin muna Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba manta ba har yanzu muna a cikin kitabu al-qada kitabul qada'i kahin mu ci gaba akwai tambayoyi guda biyu mai tambaya ta farko yake cewa da Allah malan menene yake sabbaba yawan mantuwa wannan ita ce tambayar sa me yake sa yawan mantuwa wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci mun taba bada amsar ta a wancan masallacin da farko dai ita mantuwa dai ce daga cikin dabi'a ta dan adam domin malumai ma suke cewa masumiyal insanu insanan illa li kathrati nisyanihi ba dan kuma yasa ake ce ma mutum al-insan da larabci sai dan yawan mantuwansa al-insan daga yawan mantuwa ne an gane da kyau ko kenan mantuwa dabi'a ce ta dan adam kamar yanda yake har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa wata rana an yi salla an sallame daga salla sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ya manzon Allah an ƙara salla ne ko kuma an canza salla ne domin manzo Allah a wannan gurin a wata riwayar ya tashi a wurin tahiyya ne bai zamna ba maimakon yayi tahiyya sai ya wuce tsaye an gane da kyau ko to da suka ga yawa manzo Allah haka sai ya juya yayi raka'o'i guda biyu yayi sujada guda biyu bayan wannan sai ya ce musu innama ana basharun mithlukum ansa kama tansauna ni mutun ne kamar ku ina mantawa kamar yanda kuke mantawa sai manzo Allah ya ce fa idza nasitu fadhakkiruni idan na manta wani abu to ku tunatar da ni kun ga anan manzo Allah ya sifanta cewa shi mutun ne kamar kowa yana mantuwa kamar inda kowa yake mantuwa to sai dai ita mantuwa ta danganta daga mutun zuwa mutun akwai wanda mantuwar sa take da yawa akwai wanda bata da yawa kuma shi yawan mantuwa yana samun sababi ne ta hanyoyi guda biyu imma ya kasance ka gada daga wanda daga cikin iyayenku ko kuma haka Allah ya halice ka kina akwai mantuwa ta dabi'a wanda shi haka Allah ya halice shi ko ya gada ko kuma haka Allah ya halice shi na biyu shi kuma shine wanda mantuwar ba haka aka halice shi da ita ba yayi wasu abu ne wanda suke jawo mantuwar da haka sai ya kasance yana yawan mantuwa to menene abubuwan da suke jawo mutun ya yawaita yawan mantuwa daga cikin abubuwan da suke jawo yawan mantuwa shine kamar yanda malaman ilmin nafs suke cewa shine rishin kwana isasshe ko da yake kuma wannan maganar akwai shakka akan ta domin magabatan mu sun sifantu da mi da rishin kwana da dare ko Allah ya sifanta mutanen kirki cewa kanu qalilan minal layli ma yahja'un kadan ne da dare suke kwana an gane da kyau ko to sun dai ce tana ta yin rishin yin kwana isasshe yana tasiri akan yawan mantuwa daga ciki kuma suke cewa yawan shaye-shaye shi ma yana sababa yawan mantuwa daga ciki kuma shiga damuwa lokacin da mutum yake yawan shiga cikin damuwa to shi ma wannan yana iya sababa masa yawan mantuwa daga ciki kuma har yanzu yawan kallon filmomi ma'ana yawan kallon tele ko kuma yawan kallon me yake da suna salula da abin da ya kama da haka dan me yasa dan saboda wannan abubuwan da yake kallo su za su yi ta me yake da sun za su ta zo masa a cikin kai suna mantar da shi wasu abubuwa masu muhimmanci kana zaman sai ka tuna dazu kai kallon film kaza kamar inda muka bada misali a wajen hudu ba suke cewa da yaro zai zo ya kalli film a sashi yayi lesson ba za ta shiga ba don mi don kwakwalwar an wahalar da ita a wajen wannan kalle-kallen domin lokacin da yake kallo kwakwalwar shi tana aiki kenan yawan kallon filmomi da abubuwan da suka yi kama da haka suna ja wannan har yanzu kuma suke cewa masturbation wasa da azzakari mun gane ko shi ma yana jawo yawan mantuwa shi yasa kaga yanzu matasan mu sai a hankali mun gane da kyau ko to wannan shi ma yana jawo yawan mantuwa daga ciki kuma shine yawan kallon mata ko kuma kallon harkoki na batsa shi ma yana jawo wannan kamar yadda wata ran muna aji muna karatu a jami'a ta musulunci sai ɗaya daga cikin doktocinmu yake cewa shi dan kasar Misr ne yace sun hito akan hanya lokacin su ma suna karatu da abokin shi suna cikin tahiya za su je a dokar burus dokar minha sai suka gamu da wasu ƴan mata sama hanya tsirara irin kamar dai ƴan mata masu irin wannan shigar sai abokin nasa guda ya kawar da kai yace rubba suratin ansat sura me yake nihi yace mai yiwa hoto ya mantar da wata sura domin kun san sura da larabci hoto ko amma kuma akwai sura da sinun ita kuma tana nufin me sura ta alqur'ani to shine yake cewa rubba suratin ansat sura mai yiwa hoto ya mantar da me ya mantar da sura guda wannan shine kenan kenan dai wannan suna daga cikin abubuwan da suke iya jawo yawan mantuwa idan mutum yayi kokarin yin kishiyar wa'annan abubuwan to insha Allah yawan mantuwa zai rage masa matukar dai ba haka Allah ya halice sa da yawan mantuwa kin ba ma'ana ba na gado bane tambaya ta karshe wani dai ne daga cikin ƴan uwa da suke a kauye ya turo da tambaya akan cewa a kauyen su wata mata mijinta ya kwanta baya da lahiya yana cikin rishin lahiyar nan sai danginta dangin mijin suka saki matar zan karanto muku tambayan ne dangin mijin suka saki matar yace bayan sun sake ta da wata guda biyu sai mijin ya rasu to menene hukuncin wannan an gane da kyau ko to hukunci na farko dai malumai a ra'ayin malumai kuma wanda shine magana wadda take dun mai hankali ko dan karamin dalibin ilimi yana bada iya amsar wannan da Allah ƴan uwa suna yayi su saki mace ragamar saki tana hutowa ne daga mahuta guda biyu imma daga namiji ko kuma daga alkali an gane da kyau ko mace ba ta yi sakin kanta sai dai ta kai kara a raba aure ai alfasho miji ko alkali ko ma'aifinka baya da damar ya saki matarka mun gane da kyau sai idan ya kasance wanda baya da hankali ne shi wannan kuma waliyansa ko wakilansa suna iya su yi mi su saki wannan matar amma matukar dai mutun ne mai hankali mutun ne wanda yake lahiya kenan baya halatta wani ya sake ta kenan na farko dai sakin bayyi ba abu na biyu kuma lokacin da ya rasu na farko za ta yi masa takaba sannan kuma a raba gado da ita kenan su dauka kara dan saboda a hudo mata da haƙinta kuma anan dama a ce shi mijin ne ya sake ta yana a cikin wannan yanayin kun san da cewa za ta yi gado kana cikin gadon kana kan gadon mutuwa sai kaga wannan matar ta gunta ta mini bari in haramta mata gado na in ta yi gado na ai nayi asara sai ce na miki saki guda 10 an ga yake ko dai ko kuma 100 ba dai to in ma dai nawa ne yayi ya rasu a cikin wannan rashin lahiyar to shikenan za ta yi gadon shi an ga yake za ta yi gadon shi ka'ida ce a wajen malaman fiqihu suke cewa kuma malaman usul ma suke cewa man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bihirmani duk wanda yayi gaugawayin abu kamin lokacin sa yayi to za a masa uquba ta hanyar haramta masa shi ma'ana yayi gaugawar me yake da suna ya haramta mata wannan gadon kamin lokacin yayi kenan sai a haramta masa shi ma ya haramta mata wannan gadon ma'ana dai idan ka saki matarka akan gadon rashin lahiya dan kada ta ci gadon ka to a wannan lokacin za ta yi gadon ka wannan shine a takaice wannan tambayar tana nuna yanda mutane zuciyarsu ta kekeshe mai yiwa su ma sun sake ta ne dan saboda kada ta yi tasiri a wajen me a wajen gadon Allah ya kare mu za mu tashi a hadisi na hadisi na Abdurrahman ko na Abdurrahman bin Abi Bakr malaki cewa an Abdurrahman bin Abi Bakr Bakra ko Abi Bakra ne ko jayyid Abi Bakr ne wajen ko Abi Bakra Abi Bakr ko jayyid an karbo daga Abdurrahman bin Abi Bakr radiyallahu anhu yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace kataba abi ma'aifina ya rubuta wa katabtu lahu kuma ni na rubuta masa ila ibnihi ubaidillah zuwa ga dan sa ubaidillah bin abi bakr dan abi bakr wa huwa qadin bi sajistan wanda a lokacin alkali ne a garin da ake ce ma sajistan Allah tahkum bayna ithnain akan cewa kada kai hukunci tsakanin mutum biyu wa anta ghadbanu alhali kana a cikin yanayi na hushi yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul domin ni naji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa la yahkumu ahadun kada daya yayi ma mutane hukunci bainatnaini kada dai yayi hukunci a tsakanin mutum biyu wa huwa ghadbanu alhali yana a cikin yanayi na hushi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya la yaqdiyanna hakamun kada wani mai hukunci yayi hukunci bainatnaini a tsakanin mutum guda biyu wa huwa ghadbanu alhali yana a cikin hushi wannan hadisin dai ne daga cikin diyan Abubakar da ake cewa Abdurrahman an gane da kyau ko Abdurrahman lokacin ma'aifinsa yana khalifanci sai kasance akwai dan sa Ubaidillah wanda shine alkali na garin Sajistan a lokacin sai ma'aifin ya rubuta masa da sako na yana karantar da shi yanda ya kamata ai hukunci an gane da kyau nan kenan abin da yake nuhi shine Abubakar kin yayi umurni ga Abdurrahman kin ya rubuta shine yake nuhin wa katabtu lahu kinan ma'aifin shi ya rubuta shi ke da sakon amma wa ya rubuta dan nasa wa Abdurrahman ko shine ma'anan abin da yazo anan farko kinan yasa sai ya rubuta akan cewa kada yi hukunci a tsakanin mutum biyu yana a cikin yanayi na hushi yace domin yashi manzon Allah yana cewa haka kada mutum yayi hukunci a tsakanin mutum biyu yana a cikin yanayi na hushi mi wannan hadisi yake karantar da mu na farko dai wannan hadisin yana nuna muna yana da kyau a koda yaushe da ma'aifi ya zan kokarin fadakar da dansa akan abin da zai amfane sa lokaci zuwa lokaci bayan wannan kuma wannan hadisin yana nuna mun da cewa yana ɗaya daga cikin ladabi na hukunci shine idan kana a cikin yanayi na hushi ba za ka yi hukunci ba anan malumai suke cewa wannan ba ya shahi hushi kawai ba duk wani abu wanda zai iya damuwar mutum to idan yana cikin wannan yanayin bai halatta ba yayi hukunci sai ya bari sai wannan abin ya kawo masa suke bada misalin yunwa lokacin da mutum yake cikin yunwa alƙalin yana cikin yunwa baya halatta yayi hukunci an gane da kyau ko haka kuma lokacin da aka bato masa da rai misali matarsa ta bato masa da rai daga gida kenan a wannan lokacin bai dace yayi hukunci ba yana cikin lokacin kuma yana daga cikin wuraren kuma idan abubuwa guda biyu suka matsa masa shine kashi ko hutsari kun ga za su iya hana masa natsuwa to duka wannan suna daga cikin abubuwan da suke hana ma alkali yayi hukunci a wannan lokacin kina ana so alkali lokacin da zai hukunci yayi hukunci hankalinsa kwance shi yasa a shari'ar musulunci aka hana alkali hatta mu'amala da mutane aka hana sai yawaita yi musamman saye da sayarwa an yi son ya tura wasu dan mi dan saboda cin hanci dan saboda akwai wanda za a zo a wajen hukunci ka san shine yake da rishin gaskiya amma dalili in ka tafi sayan kaza yana ƙara maka sai ka mirke wannan gaskiyar to shi yasa aka hana alkali yawan mu'amala da mutane yana daga cikin sifar alkali ba a son ya yawaita magana ya kasance mai yawan magana yana daga cikin sifar alkali ana so duk abin da yake bukata a tanada masa ma'ana alkali ya kasance mai kudi ta yanda kudi ba za su mi ba za su rudar da shi ba wajen yin hukunci a tsakanin mutane a takaice da wannan hadisi na muna baya halatta mutun yayi hukunci a tsakanin mutum biyu yana hushi kuma wannan ba ya shahi wajen shari'a bane a hatta a tsakanin ka kai da dan uwanka ya fada maka ko ya maka wani abu wanda ya bata maka da rai kada kai hukunci kai tsaye inda dama kai shiru har sai hushin ya tafi sannan sai ka maida masa da magana domin su da yawa sabani zai shiga a tsakanin ku a cikin hushi ka wadi wata magana wanda daga baya zaka yi nadamar ta shi yasa manzo Allah ya koyar da mu lokacin da mutun yayi hushi yayi shiru har ma idan yana a tsaye ya zamna ko kuma ma ya bar wurin idan ta kama kuma sannan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda manzo Allah ya ga wani mutum suna hada shi da wani zuciyar shi ta hau sai manzo Allah ya ce inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu ni na san wata kalima wadda da ya fadi ta da ya tahiyar masa abin da yake shi ma'ana hushin shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin lokutan da shaitan yake samun damar shiga mutum aljani yake samun damar shiga mutum lokacin da yake a cikin hushi an gane da kyau ko haka kuma magabata suka kasance a lokacin da suke hushi suna kokarin su nisanci fadin magana ko wani aiki kamar misali Ali radiyallahu anhu wata rana wata mai aikin sa ya kirawo da ta kawo masa ruwa a cikin irin me yake da suna gendamomin nan nasu musamman wanda ake yi da laka musa akwai wata gendama da ake yi da laka lokacin da ta zo wajen ta zuba mishi ruwan sai ta saka mishi gindamar a kai sai da kansa ya hushi mun gane da kyau ko sai ta lura da yayi hushi sai ta ce ta karanto alqur'ani ta ce wal kazimin al ghaiza Allah ya ce da masu hadiye hushi sai ya ce kazamtu ghaizi na hadiye hushi na yace wal afina anin nas masu yi ma mutane afuwa sai ya ce afautu anki na yahi miki laihin da kika mini yace inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sai ya ce jina entar dake an gaya da kyau ko wannan shine kenan kun ga ashe da yayi aiki da wannan hushin da yayi da kun ga akibar bata kasance haka ba an gaya da kyau ko wannan shine kenan insha Allah sai hadisi na gaba malai ke cewa an abi bakra radiyallahu anhu an karbo daga abi bakra yadar Allah ta kara tabbata abi bakr yadar Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bazan ba ku labarin mafi girman zunubi ba salatan sau uku manzo Allah yana maimaita haka qulna sai muka ce bala ya rasulullah eh ya ma'aikin Allah ga ya muna qala sai yace al ishraku billah na horko shine hada Allah da wani a cikin bauta wa uququl walidain da kuma saba ma iyaye cin haƙin iyaye wa kana muttaki'an ya kasance a meke da suna a kishingide fajalasa sai ya taso ya zamna fa qala sai yace ala kusawara wa qauluz zur da fadin ƙarya shine ma'anan qauluz zur ma'ana magana ta kirkiran ƙarya wa shahadatuz zur da kuma shaidun zur ma'ana ka shaida abinda baka gani ba fa ma za la yukarriruha bai gushe ba yana maimaita wannan kalimomin hatta qulna hasai da muka ce laitahu sakata ina ma a ce yayi shiru wannan hadisin kenan Abubakar ne yake ba da labari akan cewa wataran suna zamne kamar yanda manzo Allah ya saba su da yawa idan zai karantar da su sai ya samu su shauki sannan ya ba su roman abin da yake so ya gaya musu shin kuna so in gaya muku mafi girman zunubi shine ma'anan al-kaba'ir mafi girman zunubi hasa uku manzo Allah ya maimaita kuna so eh kuna so eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zanu musu abubuwa guda uku yace na farko shine shirka ga Allah madaukakin sarki na biyu shine saba ma iyaye ya kasance a kishingide yana dan gijirte ya dan gijirta yana zamne sai ya taso ya gyara zama da ya gyara zama sai yace ala kusawara wa qauluz zur da fadin ƙarya an gane da kyau qauluz zur bambanci ya sha bamban da ƙarya an gane da kyau ita al-kadib shine zaka ga wani abu ne dan saboda ka huta daga cikin wata mahuta to shi kuma qauluz zur shine kawai misali zaka zo ka bada labarin wani abu na ƙarya daga ciki dan saboda ka sa mutane su yi dariya ko kuma ka sa mutane su ji haushin wani abu an gane da kyau shine ba nan bambanci tsakanin al-kadibu da qauluz zur kenan shi qauluz zur tana ayyuwa kamar shi baya da alaka da an neme ka ne da ka gai kawai ne zaka zo ka tsara maganan ka gai amma ita kuma ƙarya ta shahi dukkanin su shine ma'anan bambanci tsakanin qauluz zur da meke da suna da al-kadibu kina al-kadibu hiya ammatun likulli ma laysa bihaqiqa ita kuma qauluz zur shi kuma shine abin da mutun zai zo ya fadi kawai dan saboda wani labari da mutun zai fadi da dan saboda yayi biya wata buƙatar sa dai ita kuma shaidun zur shine ya shahi wajen hukunci ne kinan wani ya ce ya ga wani da wanci suna zina sai aka ce ya kawo shaida sai ya hada baki da wani ya ce ya ka zo ka ce ka gani to lokacin da ya zo ya ce ya gani yayi shaidun zur an gane da kyau ko dan saboda shaidun da ya bada ƙarya ne bai ga abun ba shine ma'anan shaidun zur wannan hadisi me yake karantar da mu yana karantar da mu wasu abubuwa guda uku wanda suke ɗaya daga cikin manyan zunubai su ne ma'anan shirka da saba ma iyaye da kuma mi da kuma ƙarya da shaidun zur shirka ba abu bane boye a gare mu akan cewa shine zunubi mafi girma shine laifi mafi girma da za a ma Allah madaukakin sarki shine laifin da Allah ya siffanta da cewa baya gafarta ma wanda ya mutu yana yin sa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi shay'a wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wannan shirka kin ita ce wanda idan ka kubuta daga gare ta to kana da lamunin zaka shiga a aljanna in Allah ya so an gane da kyau ko yana ɗaya daga cikin ka'idodi na maluman mai da suna aqida suke cewa la yakhludu fin nari mimman ma'ahu aslul islam, la yakhludu fin nari mimman ma'ahu aslul islam, ba zai taba dawwama a cikin wuta ba duk wanda akwai tare da shi asalin musulunci. Wannan ashe zai karantar da mu, ashe mu yi kokari mu gyara tauhidin mu. Shi yasa malamai suke cewa at-tauhidu awwala, da farko a san Allah. A guji shirkar in yaso abubuwan da za su biyowa baya suna da dan sauki sauki. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Ashe duk hadisin da kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa meke da suna yadkhulu fin nari man qala la ilaha illa Allah. Zai shiga yadkhulu fil jannati man qala la ilaha illa Allah. Zai shiga aljanna wanda yace la ilaha illa Allah. To ba ana nuhin tabbas zai shiga kai tsaye bane, ana nuhin karshen ta dai sai yami sai ya shiga aljanna. Takan iya wa ta rike la ilaha illallah amma lokacin da ka mutu kai mi ka biya ta wuta, me zai kai ka ta wuta? Me zai kai ka ta wuta? Sabon Allahnka. Wannan shine kenan. Kenan shi rike tauhidi lamuni ne na cewa ba za ka dawwama a huta ba, amma shigar wutar da rishin shigar ta ya danganta daga mi, daga aikinka. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Shi kuma saba ma iyaye, dan me yasa aka sanya sa daga cikin manyan zunubai? Dan saboda a duniya babu wasu mutane wanda suka kyautata maka kamar iyayenka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wasu mutane. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya hada biyayya zuwa gare sa da biyayya ga iyaye. Anishkuru li wa liwalidayka, bayan Allah ya zano yanda ya halicci dan Adam sai yake cewa ka gode mini ni da ka gode mini da kuma wa da iyayenka. Me ake ce ma godiya? Godiya shine mi? Shine biyayya zuwa ga Allah. Dama a wasatin da ya wuce mun bambanta tsakanin alhamdu da ashukur ko? Alhamdu yakunu bil qawli wa shukru yakunu bil fi'l. Idan aka ce ka gode, idan aka danganta ta da kalma ta ashukur, ana nuhin kai aiki wanda yake sai faranta ma mutunan rai. An gane da kyau ko? Bari mu ba ku misali. Mutun ne kana zamne sai ya kawo maka kilan mota yace wane ga mota na sai maka. An gane da kyau ko? To anan ana so kai masa abuwa guda biyu, kai masa alhamdu da kai masa mi ashukuru. Na farko shine kace ka wane nagode, jazakallahu khairan, Allah ya saka maka da alkhairi. Kayi mi kayi alhamdu, to ashukuru ya saura me ashukuru? Shi kuma shine wataran kana tahi akan hanya sai ka gansa akan hanya kana cikin mota sai ka mi sai ka sai wane bismillah, wane bismillah ka shigo. Ko kaga iyalinsa akan hanya wani shigo, ko kuma ana biki a gidansa sai ka kawo motan nan kai ta hidima da motan nan a wajen bikinsa. An gane da kyau ko? To kun ga wannan duka mine ne? Godiya ce amma ta hanyar mi? Ta hanyar aiki. To haka shi ma Allah ake masa, a faɗi da baki sannan a aikata. Haka su ma iyaye, ka gode musu ta hanyar baki sannan kuma kai aikin da zai nuna mi ka gode musu. Abu na ƙarshe shine me yake da suna daga cikin manyan zunubai shine mi shaidun zur ko kuma fadin zur, ƙarya ko kuma shaidun zur. Dan me yasa Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo ya zano ƙarya daga cikin abubuwa guda uku mafi sharri? Shine dan saboda shaidun zur ko kuma ƙarya ta hanyar sa ne za a kwace haƙƙin wani daga cikin haƙoƙinsa. Mun gani ko akan cewa haƙi wanda yake tsakaninka da wani yana ɗaya daga cikin haƙi mafi sharri wanda Allah maɗaukakin sarki baya yahe sa. Sai mi? Sai idan shi wannan mutumin yami ya yahe maka da kansa. Kenan shi yasa manzo Allah ya zano wannan a matsayin na uku, tare da cewa akwai su zina, tare da cewa akwai su shan giya, amma duk bai kawo su ba. Hagiya da ake ce ma umul khaba'ith, amma yace shaidun zur, ma'ana shaidu na ƙarya. Allah ya kare mu. A takaice dai wannan hadisi yana karantar da mu a wajen hukunci, idan aka zo a wajen shaida, to wanda zai yi shaida ya tabbatar da cewa idan ya bada shaida ta ƙarya to yayi ɗaya daga cikin manyan zunubai wanda za su iya dalilin halakar da shi. Hadisi na ga Malik cewa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullah dan Abbas yadar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace law yu'tan nasu bi da'wahum, da a ce ana ba mutane abinda suka yi ikirari, ladda'ana sun, da wasu mutane sun yi ikirarin dima'ar rijalin, jinin wasu mutane, wa amwalahum da dukiyoyinsu, walakinnal yaminu, sai dai rantsuwa, alal mudda'a alaihi, tana akan wanda aka yi ikirarin yayi abun. rantsuwa tana akan wanda aka kai karansa. Wannan hadisin malamai suke cewa shine mafi girman hadisin da yayi bayani akan yanda ake hukunci a tsakanin mutane. Da a ce wannan hadisin kawai manzon Allah ya bar mu da shi da ya isa mu iya raba husuma da take a tsakanin mutane. Kinan hadisin yanda yake Ibnu Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce ana ba mutane abinda suka ce nasu ne. Yace wanga abu kaza nawa ne da a ce kai tsaye ake ba mutane babu wani bincike ba wani tsari da aka yi. Yace da wasu mutane sun ce wasu sun kashe musu wane shine ake nihin dima'a rijalin. Da wani zai ce wane ya kashe min dan uwana. An gane da ke da wane zai ce wannan dukiyar ta wace alhali ba tashi bace ba tashi bace. Sai manzo Allah ya ba mu ga yanda za a raba hukunci. Idan aka zo a irin wannan to rantsuwa ta wanda aka ce yayi abun ne ma'ana wanda aka kawo karansa. Akwai hadisin da yake cika sa na riwaya ta Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lakinna meke da suna al-yaminu ala al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara lakinna al-yaminu ala al-mudda'i meke da suna wal yamin lakinna al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara. A riwaya wannan ta Ibn meke ta Ibn Majah manzo Allah yake cewa kawo dalili shine albayyana kawo dalili na wanda yace an masa ne shi kuma rantsuwa na wanda aka ce yayi ne bil mithali yattadih al maqal. Wane ne? Hassan ne ya kai Husaini kara ba amin ba. Yace Husaini ya swace mini kudi na to yanzu idan aka zo a wajen alkali alkali zai ce Husaini kace an maka swata kace Hassan ya maka swata to me dalilin ka na cewa Hassan ya maka sata? Me dalilin ka? Ina shaidunka? Sai ya kawo dalilai ko? To idan bai da dalili shine sai a sa mi sai a sa shi da yayi abin ga muke sai a sa wanda aka kawo karan shine wa Husaini ko Hassan ne? Hassan ne muka ce to sai a sa Hassan yayi mi yayi rantsuwa rantsi baka dauki kudin sa ba sai ya rantsi. Wannan yana zuwa ne fa bayan an rasa dalili kena ita rantsuwa ba da an zo bane za a ce a rantsi baka dauka ba a sai shi wancan ya kasa kawo dalili. Idan ya kasa kawo dalili sannan shi wannan yayi rantsuwa. An gane da ke ko? Wajen rantsuwa kun ba zaka ce ba ai wannan fajiri ne ba ruwansa da rantsuwa. An gane da ke ko? Babu ruwanka wannan wannan tsakanin sa ne da wa tsakanin sa ne da Allah. Lana zawahir wallahu yatawalla sarair. Ita rantsuwa abu ne wanda yake sirri tsakanin mutun da Allah. In ƙarya yake Allah ya sani kai dai zaka yi aiki da zahiri yayi rantsuwa shikenan. Rima ta kare kina wannan shine hadisin wanda yace an mishi kaza zai kawo dalili in bai da dalili wancan ya rantsi. Idan ya kawo dalili ya kasance dalilin ba a yadda da shi ba wancan zai rantsi. Idan ya kawo dalilin dalilin ya kasance karbabbe ne shikenan ba za a mani mi wancan ya rantsuwa ba. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan insha Allah. Nan muka zo kenan karshen kitabul qada. Za mu zo a cikin sabon kitab shine kitabul at'ima kitabu al-at'imatu littahi mai bayani akan al-at'ima. Al-at'ima jam'i ne na at-ta'amu shine abinci. An gane da kyau ko? Kina littahin da zai yi bayani akan abinci ko kuma akan abinciccuka ko ya za a cewa abinci yana da jam'i da Hausa a jam'i ne abinci aha dai ni ma dai ban taba jin jami'i na abinci to in ma dai babu yanzu na kirkiro muku abinciccuka dai to wannan shine kenan aha ko abincoci ko dai aha to wannan shine kenan a ko a larabci akwai abubuwan da ba su da jami'i za a gani su ne a mufrad kawai. An gane da ke ko? Akwai misalai da wanda lokaci ba wurin fadin su bane dai kina wannan bayani zai muna wannan hadisin zai muna bayani akan abinci. Wannan zai nuna mun da cewa ashe babu wani bangare na rayuwar mu face musulunci yayi mi face musulunci ya muna bayanin sa aha kina hukumce-hukumcen abinci zamu san su ta hanyar hadisan da zamu karanto insha Allah ko kuma kahin mu shiga yana da kin mu tattauna menene hukuncin cin abinci ah menene hukuncin cin abinci. Wannan ina son amsa ga wanda ya sani menene hukuncin cin abinci? Dole ne ko a'a in mutun ya ga dama ne ko kuma a'a me yake da suna sunna ne? Wannan shine wajibun mandubun mustahabbun am sunnatun, ko abin da ya kama da haka ko haramun ne, wannan shi ba ma kawo shi ko to aha Abubakar zakai karambani to bismillah me kace bubahun kun yadda da abin da ya fadi a buku yadda ba to ga wani can ya ce bai yadda ba to kai me kace jayyid wajibi ne to masha Allah akwai maganar ka akwai maganar shi an gane da ke ko ku duka akwai maganar ku amma wanda yace haramu ne to shi ba amma shi ina ji bulala ma za mu gudowa jayyid wannan shine kenan kenan wajibi mubah an gane da ke ko to wannan shine kenan akwai kuma lokacin da yake zaman towa mustahab mustahabbi akwai lokacin da yake zaman towa mi a jayyid shi wannan mu bar shi har mu je gaba wata gaba to yanzu su wannan duka amsar su tayi amma sai dai yana da kyau mu samu wanda zai hada muna su amsar tana kasancewa ne idan aka hada ta to kaidar shine ku rike wannan kaidar da kyau malaman usul suke cewa aklu ta'ami ma'murun bihi kullan wa mubahun bihi ba'dan aklu ta'ami ma'murun bihi kullan wa mubahun bihi ba'dan me suke nihi suka ce cin abinci a gaba ɗaya dai dole ne wajibi ne kowa ya ci abinci to amma yanayin abincin da zaka ci shi kuma wannan mubahun ne kowa yana da zaɓin abin da zai ci an gane da kyau misali mutum ne ya ce shi ba zai ƙara cin abinci ba dalilin wannan ya mutu akan sabo ya mutu dan wuta ko ba dan wuta ya mutu ba dan wuta kawai zaka ce dan wuta wuta dan me yasa dan shi ya kashe kanshi ko kuma karanto a hadisi baya duk wanda ya kashe kanshi za a mishi azaba da abin da ya makansa a cikin wuta kai yajin cin abinci yajin kin cin abinci kun san ana yin sa ko musamman wajen turawa kai wani abu sai wajen turawa ni dai ina gani ban ba kai na wannan azabar jayyid to wannan shine ka mutu to kai dan wuta ne dan saboda ka kashe kanka don me Allah madaukakin sarki ke cewa wakulu washrabu anan menene al'amuru ne ko wal amru yaktadi alwujub Allah yace ku ci ku sha dan saboda sai kun ci ne za ku rayuwa idan ba a ce babu rayuwa ita kuma rayuwar amana ce Allah ya baka kami ka kula da ita kenan cin abinci dole ne amma nau'in abincin da zaka ci shi wannan mubahun ne wanda kake so ka ci wanda kake so kami ka bari shine ma'anar wannan ka'idar an gane da ke ko wannan shine kenan insha Allah kenan idan mutum yake cin abinci yayi laihi amma idan zai ci ba za a ce ba dole sai wanga zai ci yana da zabi kenan ne ibaha take zuwa kamar misali a ce maka cin dan wake menene cin dan wake wajibi ne ko haramun ko mustahabi mubah ko kun ga halal ne to wannan shine kenan idan an tahi da nau'uka abinci shine za a cewa mubah amma a ci na gaba ɗaya da siffa ta ci za a ce mi dole ne sai mutun ya mi dole ne sai mutun ya ci jayyid zamu zo a hadisi na farko a cikin wannan baben malike cewa ani nu'man ibn bashir radiyallahu anhu an karbo daga annuman dan bashir yardar Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa wa ashara sayyinuni wa fi riwayatin wa ahwa sayyinuhati annuman kina annuman sayyinuhati bi isba'aihi da an yatsunsa ila udunaihi zuwa kunnuwansa shine ma'anar haka wa ashara yayinuni wa ahwa ma'ana yanuhati da an yatsunsa zuwa kunnuwansa yace innal halala bayyin yana nuhin yaji manzon Allah da kunnuwansa yana cewa innal halala bayyinun lalle halal a bayyana take wa innal harama bayyinun kuma lalle haram ita ma a bayyana take wa bainahuma umurun mushtabihatun kuma a tsakanin su akwai wasu al'amurra wanda suke shiga cikin juna suke kama da juna la ya'lamuhunna kathirun minan nas diyawa daga cikin mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhati dan haka duk wanda ya nisanci shubuha wannan abubuwan da suke da wankan targada su ba kana ba da tabbacin halal ne ko haram shine ma'anar duk wanda ya nisanci su istabra'a lidinihi to ya kubutar da addinin sa wa irdihi da mutuncin sa wa man waqa'a fi shubuhati duk mu wanda ya hada a cikin shubuha wannan abubuwan masu kama da halal da haram waqa'a fil harami to zai hada a cikin haram ko ya hada a cikin haram karra'i kawar misalin makiyayi ne yar'a haula al hima da yake kiwo a kewayen iyaka ma'ana dabbobin sa ke kiwo a kewayen iyaka kusa ga iyaka yushiku an yarta'a fihi yana kusa ya fada a ciki ma'ana dabbobin suna kusa su yi mi su shiga a cikin iyakar su shiga a cikin gonar wani ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima kuma lallai kowanne mai mulki yana da iyaka ala ku saurara wa inna himallahi maharimuhu lallai iyakar Allah ita ce abunda ya haramta ala ku saurara wa inna fil jasadi mudgha lallai a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat idan ta gyaru salahal jasadu kullu to jiki gaba ɗayan sa ya gyaru wa idza fasadat idan kuma ta lalace fasadal jasadu kullu jiki gaba ɗayan sa ya lalace ala ku saurara wa hiyal qalb ita ce zuciya wannan hadisin me yake karantar da mu me ya alakar kawo wannan hadisin da babi na cin abinci kuma aka kawo sa a kari na harko kinan wannan hadisin me yake nuhi yake cewa manzon Allah yake cewa halal a bayyana take idan muka dora sa da fanni na abinci ma'ana ka wannan manzon Allah yana cewa abincin da ya halatta sananne ne sannan kuma abincin da ya haramta bayyana yake shine ma'anan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun kinan abincin da yake halal a bayyana yake sananne abincin da yake haram sananne ne sai yake cewa bainahuma umurun mushtabihat sai dai a tsakanin abincicukan nan na halal da na haram akwai wanda suke kama da juna wanda suke shiga a cikin juna an gane da kyau ko yana kama da halal kuma shi ba halal ba an gane da kyau ko kuma yana kama da haram amma ba a da tabbacin kuma halal ne shine ma'anan mushtabihat ba a da tabbaci ana shakka ya abin yake an gane da kyau ko sai manzo Allah ya ce da yawa daga cikin mutane ba su san su ba irin wannan abin da suke shiga cikin juna da yawa daga cikin mutane ba su san su ba sai wanda yake karatu zai iya sanin su to menene misali na irin waɗannan abubuwan daga cikin abin da yake halal misali me yake da suna a tuwon labshi ko mu ba da misali da abin da muke ci daga cikin abin da yake haram misali shine me shine cin naman kare ko to wannan to misali na uku abin da yake kama da juna an gane da kyau ko to shi kuma zan ba ku misali da kaina turai kaina turai an gane da kyau ko akwai wani kalma da ake musu bayan kaina turai a haka dai kowa ke ce musu ko to kai na turai mun san me ake nufi da kai na turai tunda babu wanda ya taba ganin kan ko kinan kai yana ta aka baro turai to kai na turai suna daga cikin abubuwan da suke mushtabihat dan me yasa suke mushtabihat dan saboda baka da tabbacin a canya aka yanke su dan yana ɗaya daga cikin sharadin cin abinda zaka ci ya kasance annahu dhukiya a meke da suna biwasitati ash-shari'a ko kuma dhukiya ala meke da suna alal manhajil islami ya kasance abinda zaka ci an yanke shi ne ta hanyar me ta hanyar halal ta hanyar musulunci an gane da kyau ko ai yazo a meke da suna a sunna akan cewa abincin ahlul kitab ya halatta a gare mu ko a alqur'ani kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ta'amuhum halal lakum ko da abinda ya kama da haka to ko da mun tafi akan cewa yankan ahlul kitab ya halatta mu ci shi to matsalar shine waɗanda suke yankan har suna lazimtar yanda ahlul kitab kin suke yankan da yawa daga cikin turawan da suke iddia'in kristanci da yahudanci sun jahilci addinin nasu to muna da tabbacin akan yahudancin suka yanke ko akan kristancin ba mu da tabbacin wannan shine matsala ta farko idan ya kasance kuma musulmai ne shin muna da tabbacin musulmai ne na kirki to su irin wannan idan musulmai ne su ana rinjayar da zaton cewa sun yanka akan ni akan tafarki na musulunci amma in ahlul kitab ne to wannan ana shakka kina irin su abin da ya hidacewa shine kaurace musu dan ba a da tabbacin ya suka yanke ɗaya daga cikin malaman mu da yake tattauna wannan mas'alar yake cewa akwai ɗaya daga cikin me yake da suna mutanen musulmai na kasar me yake da suna kasashen turai da suka zo bincike akan cewa ana rubutawa naman da ake yankewa ana rubutawa an sa halal idan suka sa halal suna nufi ma'ana an yanke a bisa kan hanya wadda ta dace ta musulunci suka ce suna so a nuna musu ya ne ake yankan da suka zo ba a nuna musu ba yanda ake wannan yankan yake cewa sai da aka yi ta musu a ce musu ku zo yaushe a ce musu ku komo yaushe a ce ku komo yaushe har sai da aka gajiyar da su a ƙarshe dai ba a nuna musu ba ya ake yanke kashin suka ce yanda suke yanke kashin wataran shine za a kawo fur mana za a kawo su a cikin wani keji wanda yake na kuran sai a zuba su a ciki da an zuba su a ciki sai a danna kura ana danna kuran su shi ihu shikenan jini ya shanye ko shikenan an kare kenan kun ga ba a yanke ba akwai kuma wanda ya suke yi shine za a samu wata me yake da suna wani wata na'ura ce za a sawa ita za ta tahiya tana yanke su ita za ta tahiya tana yanke su to kun ga na'ura ita ma yankanta baya halatta sai idan ya kasance mutun ya yanke kuma ya kasance mutunan musulmi ko ahlul kitab ya kasance kuma an yanke da mi da abin da ake yanka shine yuka ko abu wanda yake da kaihi ba kashi ba ko kuma akai hwa da abin da ya kama da haka to kun gani kaina turai bamu da tabbacin wannan shi yasa abin da yake alkhairi da yawa daga cikin malamai suna ba da fatawar abin da yake alkhairi shine nisantar cin su dan jahiltar hanyar da aka mi aka yanke su kinan wannan yana daya daga cikin mi yana daya daga cikin shubuha kuma idan muka yi amfani da wannan muka kicin nasu zamu mi zai kasance mu amfanar da sauran ƴan uwanmu da suke sai da kaji wanda suke anan Niger da abin da ya kama da haka wannan shine kenan nan na bada misali ne na nau'ukan abinci wanda baka da tabbaci misalin wanda suke rayuwa a kasar mi a kasar Shin kaga ba duk abin da aka kawo maka bane zaka fada kana ci an kawo maka wani abu kana tsammanin fara ci ashe tsutsa ce ko kuma an kawo maka kana tsammanin wani abu ne wanda yake wanda kamar biskit ne alhali kwadi ne alhali kuma cin kwado ya halatta ko bai halatta ba zamu gani anan gaba mun gane ko wannan shine kenan wannan hadisi na muna yana da kyau duk wani abinci da kake shakka halitta da kake shakkan cin sa da kake shakkar halaccin cin sa kai mi ka nisance sa an gane da kyau ko wannan shine kenan a sannan kuma wannan hadisi na yana nuna muna ketare iyakar Allah shine saba masa kamar yanda kowanne sarki yana da iyaka yana da dokokin sa to iyakar Allah shine mi shine sabon Allah lokacin da ka saba ma Allah to ka kita iyakar sa ka shiga hurumin da ba naka ba wannan hadisi hayin yana karantar da mu akan cewa mafi muhimmancin abu a cikin jikin dan adam shine mi shine zuciyar sa shi yasa manzo Allah sifanta da cewa idan ta gyaru komai ya gyaru idan ta lalace komai ya lalace wannan shi zai nuna maka mafi hadarin sharri shine mafi hadarin rishin lahiya shine rishin lahiya na zuciya kun san da cewa zuciya tana da rishin lahiya wanda likitoci ba sa iya maganin sa sai mi sai alqur'ani da sunna kun san da wannan waje ba mu misali na rishin lahiya na zuciya a waje ba mu misalin wannan amradul qulub haka malumai suke ce musu amradul qulub a jazakumullahu khairan hasada tana daya daga cikin amradul qulub ka gani ba za ka je meke da suna hospital da reference baka ce amma maganin hasada ana yi maka wannan ba za a yi maka wannan ba sai dai ta hanyar alqur'ani da hadisi ta hanyar a tsoratar da kai yanda hasada take cin ayyukan mutum to wannan shine hasada tana daga ciki kiyayya tana daga ciki da kuma meke da suna son sabon Allah shi ma yana daya daga ciki yana daya daga cikin ciwuka na zuciya to shine abin da manzo Allah yake nihi ba wai ana nuhin ba kansar ta zuciya ta kama ka shine ake nuhi nan idan ta lalace jiki gaba daya lalace a ana nuhin wata cuta daga cikin cututtuka na zuciya na sabon Allah su kama ka idan suka kama maka zuciya to jikin naka gaba daya baya da amfani a hadisin da muka karanta sati wanda ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum sai dai yana dubi ga zukatanku ne kina muyi kokari wannan zukatan namu muyi kokari mu wanke su yana daya daga cikin abin da yake wanke zuciya shine yawan karatun alqur'ani a hadisin da muka shagayi manzo Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taran yana tare da sahabbansa yake cewa shin yake ce musu inna hadhihi alqulub tasda'u kama yasda'u alhadidu idha asabahu alma wannan zukatan suna yin tsatsa kamar yanda karhe yake yin tsatsa idan ruwa suka same sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sabai suka ce wa majila'uha ya rasulullah to shi karhe mun san in yayi tsatsa ya zamu wanke sa musa jiriki musa isanshi mu goge to ita zuciya ya zamu mata ita ma isanshin zamu sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu kasratu dhikrullahi wa tilawatul qur'an kasratu dhikrul amwati wa tilawatul qur'an yawan tuna mutuwa da matattu da mi da yawan karatun alqur'ani yawan karatun alqur'ani yana wanke zuciyar mutum wallahi a duk lokacin da ka samu sati guda kai karatun qur'ani mai yawa zaka ji kana jin wani nishadi wannan shine kenan da kuma yawan zikiri da yawan istighfari da yawan sadaka shi ma yana wanke zuciya aha sai hadisi na gaba maliki cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala tabbata a gare sa qala yace anfajna arnaban, mun koro mun biyo wani zomo, bi marri zahran, a wani wuri da ake ce ma marri zahran. Fasa'al qaumu, sai mutane suka yi gudu. Falagabu, sai suka gaji, suka yi lagab in ji Hausa ko, sai suka gaji. Fa adraktuha, sai na riski wannan zoman, ma'ana na cin masa. Fa akhadtuha, sai na kama sa. Fa ataitu biha Abu Talha, sai na zo da ita a wajen Abu Talha. Fa dhabahaha, sai yanke ta. Wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya tura zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bi warikiha, da ka tattararta. Aw fakhidha, ko kuma ka tattararta. Duma nan su guda, ina shakkar rawi ne shi manzon Allah, warikiha yace ko fakhidha, duma nan su guda. Sai dai alwaraka mafi yawanci yana shiga har wajen me yake da suna duwanya. Kun san duwanya ko? Idan aka ce duwawu, to guda shine duwanya. Mun gane da kyau ko wasu kuma suna cewa sakata. To abin da ya doko daga duwanya zuwa ƙasa zuwa gwiwa shi ake cewa alwarak. An gane ko? Shi kuma alfakhid, duwanya ba ta shiga a ciki. An gane da kyau? Mafi yawanci idan Laraba suka ce suna nuhin wannan, to kenan shine yake cewa sai na tura ka tattararta izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qabilahu, sai ya karbe sa. Yace lagabu, ma'anan lagabu ta'ibu, ai sun gaji. Wa a'yau, sun galabaita. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Wannan hadisin Anas ne yake cewa, tunda Anas a lokacin suna yara, tunda ko da manzon Allah ya rasu Anas bai wuce shekara nawa ba. Shekara nawa? Goma, anya goma ne? Lokacin da manzon Allah ya rasu Anas yana da shekara nawa? Ammanta? Ko ba wanda ya sani? To bari a bar muku bincike. Shekara, bari in ba ku satar ansa, shekara 10 sai ku yi da wani abu. An gane da ke ko? 16, haka ne? Tabbas kana da tabbaci? Jayyid, ina tsammanin shekara 16 ne ko kuma shekara 10, haka dai ne. Shekara 16 ko shekara 17. Tunda shi Anas yake ba labari, ma'aifiyarsa ta jawo sa, yana dan karami, yana da shekara ba haka bane. Kusan lokacin da ta kawo sa yana da kusan shekara 9 ne ina tsammani, ko 8. Al'ahammu dai bai cika shekara 20 ba. An gane da ke ko? Yana da shekara 9 ne ko? Yawwa. Tunda abin da yasa nace shekara 9, warin Aisha ne shi Anas. Da manzo Allah ya rasu shi da Aisha shekarun su guda. An gane da kyau, shi yasa nake tsammanin tarakin nan sun hirin shayi. Wannan shine kenan. Jayyid, kenan kun ga wanda yake da shekara 10 wani abu, ai kun san har yanzu akwai sauran yarinta. To shine an koro zomo, an tai wajen horauta ko? Shine sai shi ya samu wannan zoman. Da ya samu sa, sai ya kawo Abu Talha ya yanke, har da aka gasa ya tura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga tattara manzon Allah sai ya karba. Wannan hadisi me yake karantar da mu? Yana karantar da mu abu na harko, shine halaccin mi, halaccin cin zomo. Wannan shine kenan, halaccin cin zomo. Abu na biyu kuma yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mi, yana karbar kyauta ko mi karantar ta. Kenan, kada ba a so mutun ya raina kyauta. Mun gane da kyau ko? Shine wannan, shine me yake da suna Hausa suke cewa, wanda ya raina kadan to da yawa ma zai iya rainawa. Wannan shine kenan. Kenan wannan hadisi yana namuna me yake da suna abubuwan da suka halatta a ci su. To a gaba dai menene abubuwan da suka halatta a ci? Zan baka ka'ida guda wanda za ta nuna maka duk abin da ya halatta a ci. An gane da kyau ko? Shine malamai suke cewa al-aslu fil mat'umat al-hill illa bi dalil. Asali duk abin da Allah ya halatta wanda ake ci, to ya halatta ka ci sai da dalilin da ya nuna cin maka cewa bai halatta a ci ba. Ba sa an gane da kyau ba? Komi ya halatta a ci sai abin da dalili ya zo ya ce ba za a ci sa ba. An gane da kyau ko? To kenan wannan, idan ka rike wannan ka'idar, duk abin da kake so za ka ci. Idan kana ci sai wani ya zo ya ce maka haramun ne, sai ka ce masa me dalili? Shi za ka tambaya dalili. Domin ka'ida ne a wajen malaman usul suke cewa ad-dalilu yutlabu minan naqili 'anil asli la min ath-thabiti 'alayh. Idan mutun yace maka abu kaza cin sa haramun ne, to kai asali abun da ke a wajen ka shine mi, shine komai ya halatta a ci ko? Sai abun da mi dalili yace bai halatta ba, to kenan shi zaka tambaya. Asali dai shine ya halatta, to ba ni dalilin da yace bai halatta in ci ba. dalilin wannan kaidar kuma shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa me yake da suna wa khalaqa lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu a cikin suratul baqara huwa alladhi khalaqa lakum ma fi samawati wal ardi thumma stawa ila as-sama ya halatta muku abin da yake a cikin sama da ƙasa kenan sai kasance duk abin da yake sama aban ƙasa ya halatta a cisa sai abin da dalili ya nuna cewa bai halatta a ci ba wannan shine kaida kenan to a hadisi na gaba zamu gani menene abin da yake haramun a ci domin abin da yake haramun a ci shine kadan abin da yake halal a ci shine yawa shi yasa idan muka zo a hadisi na gaba hadisai na gaba zamu tsaya mu yi bayanin abubuwan da suka haramta a ci ta hanyar wasu abubuwa guda 10 wanda su za su game maka duk abin da yake haramun a ci kina wannan hadisin a takaice yana nuna mana halaccin cin zomo sannan kuma duk wani abu da yake aban kasa ya halatta a ci sai da abin da dalilin da ya nuna cewa bai halatta a ci ba sai hadisi na gaba malike cewa an asma'a binti abi bakr an karbo daga asma'u yar abi bakr qalat tace naharna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun soke a zamanin manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa farasan doki fa akalnahu sai muka ci sa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wa nahnu fil madina alhali muna a madina me wannan hadisi yake nunawa halaccin mi cin doki shi yake nunawa kai tsaye to ya kamata wani ya alamar tambaya to ya aka yi mu kuma a wajejen mu ba a cin doki mutane suna kyamar cin doki hatta ma akwai wanda suke cewa mi haramun ne ko cin doki to wannan a asali akwai malaman da suka je akan wannan kuma manya malamai al-imam Abu Hanifa yana da yake cin mazhabar haramun ne cin doki da al-imam Malik amma akwai riwaya take nuna cewa ya halatta cin sa amma riwaya mafi karhi shine yana nuna shi ma haramcin cin doki an gane ko to me dalilin su akan wannan shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina Allah madaukakin sarki yake cewa jaki da doki da jakai da kuma alfadari Allah ya halatta muku su dan ku hausu kuma ku yi kawa sai suka ce to wannan ayar ta nuna cewa su wannan abubuwan guda uku an halice su ne kawai dan me kawai dan hawa da kawa kenan baya halatta a ci su an gane da kyau ko wannan shine dalilin su to amma sai dai magana mafi inganci shine magana da sauran malaman suka tai wanda su ne mafi yawanci maganan jumhur shine akan cewa cin doki ya halatta da dalilin wannan hadisin suka ce domin waccan ayar ba tana nuna ba wannan aikin kawai ake yi da doki da raƙumi da doki da jaki da alfadari domin bayan hawa doki da raƙumi da sauran doki da jaki da sauran su ana wasu amfani da su ko ana amfani da su na wajen noma ana amfani da su wajen sukuwa kun gani duka abubuwa ne wanda ayar bata zano ba kenan wannan ayar ba ta takaita amfanin su bane akan wannan shine kenan kuma wannan ayar ta sabka ne a Makka shi kuma wannan hadisin ya zo ne a ina a Madina kun ga yana daidai kuma cikin qawaidul jami'i bainal adilla shine kasancewar me yake da suna hadisi wanda yazo ko dalili wanda yazo a Makka yana iya shahi dalilin da yazo a Madina idan aka samu cin karo an gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice cin doki halal ne sannan sai hadisi na gaba shine hadisin Jabir ko maliki cewa an Jabir ibn Abdullah an karbo daga Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu yadar Allah ta kara tabbata a gare sa innan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa naha an luhumil humuril ahliya yayi hani akan cin jakin gida wa adina fi luhumil khayli kuma yayi izini akan cin naman me yake da suna mi doki shine al khayli kenan yayi hani akan cin naman jakin gida shine humurul ahliya jakin gida wa adina fi luhumil khayli sai izini akan cin me yake da suna nama na doki wali muslimin riwaya ta imam muslim wahdahu shi kadai qala yace akalna zamana khaybara mun ci a zamanin yakin khaybar wa me yake da suna wa hum akaina akalna zamana khaybara mun ci a lokacin yakin khaybar al khayla doki wa humural wahshi da kuma jakkai na daji wa nahan nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yayi hani anil himari daga cin doki al ahli wanda yake na gida wannan hadisin al himari al ahli ma'ana jaki na gida wannan hadisin ya kumshi abubuwa guda uku Jabir yake cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci doki mun gane ko da kuma jaki na gida na daji shine humurul wahshi da kuma me yake da suna shi kuma jaki na gida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan cin sa an gane da kyau ko shine abin da wannan hadisi ke bayani kinan jaki na daji baya halatta cin sa ya halatta cin sa amma jaki na gida shi wannan ya halatta a ci sa bari mu zo a hadisi wanga sai mu tsaya mu tattake bayani yake cewa an Abdullah bin Abi Aufa radiyallahu anhu an karbo daga Abdullah dan Abi Aufa yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yati asabatna maja'atun yunwa ta same mu layali ya khaybara daran khaybar falamma kana yawm khaybara a lokacin da sahiyar khaybara ta waye daddare muka ji yunwa sahiya na wayewa waqa'na fil humur al ahliya sai muka abka ma jakkan gida fantaharnaha sai muka soke su ma'ana muka yanke su falamma ghalat biha al qudur a lokacin da tukunyoyi suka fara zazzagi da wannan naman ma'ana lokacin da nama ya dahu ana shirin ajiddo a fara ci nada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai kira daga cikin masu kirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mai kira yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa anikfi ul qudura ku juye wannan tukanan wala ta'kulu min luhumil humuril ahliyati shay'a kada ku ci daga jaki daga nama na jakkin gida komai ma'ana kada ku ci komai daga cikin mi daga cikin naman jakkan gida wannan hadisin akwai me yake da suna fa'idodi da yawa a ciki fa'ida ta farko na farko dai yana nuna muna yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke mi suke bin umurnin sa lokacin da mai kira yazo ya gaya musu wannan akai tsaye kowa sai ya ture tukunyar sa kuma ko abu ne mai wahala ku jiwa suka ce daddare sun kwana da yunwa da sahi aka tashi aka fara yanka aka shiga hida aka guggunce aka kunna wuta aka aza tukunya an gane da kyau ko ya kai iyaka kawai a jiddo aka ce ayi mi aka ce a ture wannan tukanan kada a ci kun san wannan abu ne mai wahala ko ba kowa yake iya jimrewa wannan ba kinan wannan yana nuna mana mi yana nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ladabi ga manzon Allah kuma haka yake mata a ce mi a ce mu ma mun dabi'antu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ba ga mu'mini ko mu'mina idan Allah da manzo suka hukumta wani abu ya kasance suna da zabi suna da neman mahuta a ciki kai tsaye su mika wuya wannan shine kenan abu na biyu wannan hadisin yana nuna mun da cewa akai tsaye cin naman jaki baya halatta inda ma har manzo Allah ya tsananta akan wannan mene zai nuna mana tsananta wanda yi shine gashi an dafa iyaka ga a ci kawai manzo Allah ya hana alhali kuma kwana biyu da suka wuce ammi an ci domin kamin wannan lokacin duk ana cin jaki amma a lokaci guda aka hana cin sa kuma hanawa ta gaba dai tare da cewa ana cikin mi ana cikin yunwa to menene hikimar da ta sa musulunci ya tsananta wajen hani na cin mi na cin naman jaki malamai suke cewa na farko akwai ra'ayin wasu malamai wanda shi ra'ayi ne wanda yake marjuhi suke cewa anan manzon Allah ya hana cin jaki ne dan saboda tsoron kada jakkai su kare da Allah wannan ra'ayin a hankalci ana yana daukuwa inda a ce wani abu dalilin cin sa yana karewa ai kaga da raguna sun kare amma duk shekara sai an yi gwanjar raguna an gane da kyau ko kinan kun ga wannan ba dalili bane shi yasa dalilin wanda suka tai akan wannan ra'ayin suke cewa daga baya ya halatta cin jaki tunda manzon Allah a can ya mi ya hana ne dan mi dan saboda kada su kare to ai yanzu kuma ana da tabbacin za a same su tunda ana kiwon su da yawa kun ga wannan ra'ayi ne marjuhi wannan muna fadin su ne dan saboda takan iya watar mutun ya shi irin wannan shubuhar to kinan kuma ga akwai masu ra'ayin cewa ana cin jaki to kun ga wannan ra'ayi ne wanda ba ya da inganci hikima ta bi malamai suke cewa dan saboda jaki yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar sa yana yawan cin najasa duk wanda ya saba rayuwa a kawai ya gani ko jaki idan yazo a cikin daji wannan kamza kamzan kashin nan da ya bushe lahiya lau zaka gane yana kamas kamas yana cin abin shi jayi kuma yana daya daga cikin hikima idan kuka lura mafi yawancin abincin da Allah da manzo za su haramta muna za ku gani akwai daya daga cikin abubuwa guda biyu imma ya kasance dan najasar sa ko kuma ya kasance dan daya daga cikin dabi'un sa to wannan shine hikima ta farko dan saboda naman sa kazamta ne to malamai suka ce kuma daga cikin hikimar da ta sa aka haramta cin naman jaki shine kasancewar jaki mutunan shedan ne ban san ko kun san akwai wata wani tarihi da ake badawa ba aka cewa lokacin da aka yi ambaliya ta dufana musu haka Hausa ake cewa ko musamman irin malaman nan masu tallan magani in suna wa'azi lokacin da aka yi ruwan dufana haka suke cewa shedan lokacin da ana sa dabbobi kun san an ce an umurci annabi Nuh ya sanya kowace dabba ya dauki nau'i jinsi na mutum da mi ya dauki jinsi na mace da namiji ko to haka akai yana cikin daukowa sai jaki shine ya zamanto na karshe lokacin da ya dauko jaki ya sa mace namiji ne saura kuma shi kadai ne adda kai wani jaki babu wani jaki kusa kuma dole sai ya sa jakin nan sai ya lura da cewa ashe ga shedan ya dallahe gabin din jaki dole sai an yi guda imma abi umurnin Allah a sa jaki shedan ya shiga ko kuma a saba ma Allah a bar jaki shedan ya halake to kun san annabi ko ai zai zabi mi biyayya ga Allah ko wannan shine kenan to sai aka sako jaki yana dallahe gabin din wa shedan yana dallahe ga wa gabin din jaki to wannan Allahu a'lam irin wannan ba a ƙaryata ba a gaskatawa domin Isra'iliyata ne ko to in ma haka ne gaskiya tatsuniyar akwai shawa to kuma akwai dalili hadisin da zai nuna maka me yake da suna akwai dan kamshi gaskiya a ciki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tum nahiqal himari ista'idu billahi minash shaitanir rajim fa innahu ra'a shaitanun idan kuka ji jaki yana ihu yana kuka shine nahiq to yace ku yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace domin ya ga shaitan ne ya ga ɗaya daga cikin shedanno ne to sai suka ce kenan anan ya nuna cewa shedan abokin jaki abokin waye abokin shedan ne kukan da suke wai ba ya ga bala'i bane a ya ga abokin shi ne kai mutune na zo wallahi shi ne kenan kuma idan kuka lura mafi yawanci masu jakkai suna da nau'i na mi na rishin tausayi da zuciya ko saboda jaki ya koya musu zaka ga in wani ishi ya buga ma jaki sanda sai ka ga tausan wannan jakin to wannan shine kenan a takaice dai wannan malamai suka ce shine kadan daga cikin hikimar dan saboda jaki yana tare da shedan kinan abu ne mai sauki a wajen cin naman jaki kabiya da wani dan romo na shedan Allah ya kare mu inda muka samu dai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana in Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu yi bayani gaba dai a bisa kan duk abin da ya shahi ya haramta a ci subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah